بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسين نوكينا 36 يو درسين 36 أتكين نزهة النظر شرح النخبة الفكر تاع الحافظ ابن حجر. قال رحمه الله الحافظ يجي ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. سنة أبو نتاكو النقومة دقتكين أسباب الطعن أبو بندس كيسائك سوكا أكل رواية الراوي سوء الحفظ. سوء الحفظ وترشم حدا ممونر حدا أخوي حفظ من أمام مناني وهو السبب العاشر شيني سبب ينقوم من أسباب الطعن لكن سببا دعيك سوكا رواية رواية الراوي. والمراد به أبن دعيك نفيد سوء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه شيني وان دبا أرنجاير دا جانب حدث جانب ديدنسا أكن جانب كذكورنسا wato wanda yake janibin daidansa bai fi janibin kuskurensa ba, ma'ana wanda yake janibin kuskurensa ya fi janibin daidansa sayyi'ul hifz ne, wanda yake janibin daidansa ya yi daidai da janibin kuskurensa shi ma sayyi'ul hifz ne, janibin kuskure ya fi janibin daidai sayyi'ul hifz ne, wannan wazi. Janibin daidai yayi janibin kuskure yayi daidai da janibin daidai shi ma wannan sayyi'ul hifz, amma wanda janibin daidai ya fi janibin kuskure to wannan shine wanda yake ake sifanta shi da sifatul hifz da sifatul dhabt. To sannan shi kuma ya zamanto alama ratib, wanda yake fi aqsal martaba to wannan shine athqa, wanda yake duna zalika shi kuma sai ya zamanto shine sado. An fahimta? yaya ake gane su'ul hifz? Ya ake gane su'ul hifz? Ya ake gane janibin daidai da janibin kuskure? Me ake dubawa wanda har za a gane ga jawanibul khata ga jawanibul isaba? Da sauran al-huffaz wato a duba hadisansa ay muqarana su da hadisan al-huffaz al-mutqini al-dhabiti masu hadda. An gane? To idan ake muqarana abu biyu ake nema. Abu na farko, idan aka same shi yana da tafarrud banda mukhalafa, yana da tafarrud banda mukhalafa, dukkan huffaz ga yanda suke ruwaito hadisi shi sai ruwaito shi ta fuska daban. Na biyu, tafarrud tare da mukhalafa, wato abinda ya ruwaito abinda suka haɗu wajen ruwaitowa kuma ya saba musu. Misali na farko, abin nan lokacin da Imam Ahmad yazo zai kawo misali akan cewa wanda daga cikin ruwat yana daga cikin masu su'ul hifz shine Yahya ibn Ayyub al-Misri al-Ghafiqi, sai ya kawo misali da hadisin da ya ruwaito daga malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Amra daga Aisha radiyallahu anha wajen karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam a Shafa'i da Witri, yace ya kasance yana karanta sabbi a raka'ar farko da qul ya ayyuhal kafirun a raka'atin, a Witri kuma yana karanta qul huwallahu ahad تقول أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس. سي مام أحمد يتيا ها من يحتمل هذا؟ أي كيف يحتمل هذا؟ تيا ذا أكر بيرون وانا مدقوا جانسا واتو معنى أي تفرد يا ذا أي أتي عليكم السلام واتو با وان دي فتو وانا أتكين المجرن يحيى ابن سعيد الأنصاري سيشي يحيى ابن سعيد الأنصاري متني وان دي كبب مالمي مي المجرن ديوا duk siqat din bas faɗi wannan ba su yi shi haka zalika amra amrata binta abdurrahman sanan nace wajen riwaya tana da almajirai da yawa ba wanda ya faɗi wannan sai shi sai kawai ta hanyar sai yahya ibn sa'id kuma ta hanyar yahya al-ghafidi haka zalika aisha akwai wanda suka shahara da riwaya daga wajenta duk ba wanda ya faɗi wannan sai wannan kawai yahya ibn sa'id ayyub al-ghafidi to wannan dalili ne akan cewa sayyul hifd ne shi yasa imam ahmad yake cewa ha da yayi magana ne akan cewa huwa sayyul hifd sai aka ce sai aka tambaye shi yaya haka ya zama to sayyul hifd sai ya kawo wannan hadisin sai aka kawo masa wannan hadisin me zaka ce akan wannan hadisin sai ce ha man yuhtamal hada mata kaifa yuhtamal hada to ga wato ga misali ta za a yi a karbi irin wannan daga wajen sa aka bi irin wannan tafarrud saboda idan aka yi muqarana da riwayar aka gano tafarrud wannan aka gano cewa yana kadaita da abinda as-siqat ba sa ruwaitowa wannan alama ce ta su'ul hifd abu na biyu aka gano kan cewa yana saba musu yana saba musu abinda mutane suke riwaya shi sai je ruwaito abinda ba haka yake ba ya saba a cikin riwayar sirgare su to wannan shi ma dalili ne akan cewa sayyul hifd to wa huwa alaq ismain shi su'ul hifd kashi biyu ne in kana laziman lirrawi fi jami'i halatihi fa huwa shadh ala ra'i ba'd ahli alhadith idan ya zaman to su'ul hifd dinnan mai lazimtar rawi ne a dukkan halayensa to hadith to wannan shine ake cewa ash-shadh ala ra'i ba'd ahli alhadith ra'ayin wadansu malaman hadith wato hadithul sayyul hifd idan tafarrada bihi fa huwa shadh wadansu na kiransa kuma munkar idan ya tafarrudi da shi to wato su'ul hifd din iri biyu ne akwai wanda yake mulazim haka sifar rawi take wato jiddadin a cikin rayuwarsa haka yake dama ba shi da hadda saboda ka ba a buƙatar ma binciken lokaci da zamani kawai abinda ake so a cikin wannan a tabbatar da cewa an sifanta shi da haka su'ul hifd da mata aka sifanta shi da su'ul hifd to hadisin da ya tafarrudi da shi ba za a karbe shi ba sannan menene hukuncin wannan hadis din me ye matsayin sa wannan wani abu ne daban duk da yake nan hafid bai faɗa ba ko da kide mun yi alƙawarin kan cewa zamu tsaya mu kiyaye kanmu da littafi din amma dan istidradi kadan ku yi tarkizi in ba ku rike ba babu komai tunda baya cikin littafi hadith sayyul hifd idan aka yi tafarrudi da shi ni ko Malam Umar wannan nafila ta ku ban gane ta ba o sai la'asar ku kai la'asar ku kai ba ta hayatul masjid bace da yamma ko yawa to shikenan na ce sai na ce ban gane ta ba abin nan idan yarwe sayyul hifd abin nake cewa yawa hukuncin hadisin sa alaikum salam a to ai ba masallaci muke ba shine ne mamaki cewa ko kuma kuna hadisin wanda aka ce wannan hadisin da if da aka ce idan wanda suka zo ta hanyar masallaci
afwa da Allah kar umar ta yi wa afwa magana masallacin juma'a waya misali wanda suke can cikin juma'a da wanda suke tsallaken kwanta da kaza kaza kuma akan ji akan yi tafiya abin nan ko ta yi musu ce wannan kofa
a sai ta zama to nafila kawai amma ba ta hitul masjid ba tan ba su yi masallaci ba idza dakhala ahadukumul masjid aka ce zaka ba ta hitul masjid ba ce in sun dauke ta wannan nafilan kafin juma'a sai su da hakan ana huduwa bai kamata su yi ba in ba cikin masallaci bane ba eh ko da sawu ya zo ai ba shi bai shiga masallaci ba ba daukan hukuncin masallaci eh wannan shine ra'ayin Sheikh Al-Albani amma kuma ayyukan salaf ya saba masa akwai hadithin aqil da kuma Imam Malik yana cewa bai gushe ba yana ganin mutane kafin sallar juma'a suna ta yin nafila haka kuma Imam Ahmad shi ma aka ruwaito ya abin nan al'adar sa ne in yazo sai ta yin nafila har sai da gab da zawal sai ya saurara daga an kira sallah kuma sannan sai tashi ya sake yin nafila ko fi dakhil masjid ko kharij masjid koda cikin haraba masallaci ba ta daukan hukuncin masallaci shi yasa ma sayyidina Umar ya yi ta dan a rinka hira a wajen ba ta daukan masallaci يا شيخ عندي درس بعدين نتكلم، انا في الدرس الان. تو نيكي تشاكاي كوكو كاي اكي دا حديث وانا حديثن ضعيف دا اكي تشور sahabbai in za su tafi kasuwa in suka biyo ta gefen masallaci to sai su ga masallaci su tafi ta masjid sannan su wuce amma hadith ne da'i a shahid nake cewa hadith as-sayyi'ul hifd idan ya takaita da riwaya sayyi'ul hifd idan ya kadaita da riwaya hadisin sa la yuhtaju bihi ba a karbar sa sayyi'ul hifd shi nake ciki hadisin sa la yuhtaju bihi la yuhtaju bihi idan farada in shi kadai ne to yaya ake samu sunan sa za a ce wadansu suna ce masa shat wadansu kuma su kira shi munkar abinda yake nufi da shat anan wajen al-munkar shine wato hadithul ladhi tafarrada bihi man la yuhtamal tafarruduhu hadisin wanda bi wanda ba a karban ya tafarrud idan ya tafarrud din da shi to amma ba wai ba shi da amfani bane hadith sayyi'ul hifd يعتبر به انا اعتباري دشي بمعنى انا كرفف وانا حديثي دشي انا امفاني دشي دان اكرفف حديثن وني انا كرف امفاني دشي دان اكرفف حديثن وني كما عند امام احمد يكي تشا دنگمه ده عبد الله بن لحيئه عبد الله بن لحيئه يتي ليس حديثه بذاك حديثن سبا مي كرفي بني بمعنى حديثن سبا ضعيف ني با وند اكي كربان حديثن سبا ني لكني اعتبر به واستدل به amma na itibari da shi ina istidlali da shi yace astadillu bihi liqawi bihi astadillu bihi bihadith alhadith astadillu bihi bihadith ghayrihi yashudduhu inji imam ahmad ibn hanbal yace astadillu bihi bihadith ghayrihi ashud yashudduhu ina amfani ina kafa hujja da shi in hada shi da hadisin wannan sa sai ya karfafa shi la annahu hujja idan farad ba cewa in shi shi in shi ya riwaya shi shi kadai hujja bane saboda kishi ne suke cewa alhadith sayyi'ul hifd yu'tabaru bihi abu nabiyu hadith sayyi'ul hifd yana daga cikin hadisu da'if ana amfani da shi wajen arraqa'iq fi bab arraqa'iq wato abubuwan da suke tausasa zuciya abubuwan zuhudu abubuwan tsoratarwa da aljanna da wuta da azabar kabari da sauransu ba abin da ake tabbatar da halal da haram ba abin da yake dama sananne ne cewa wannan abun ga hukuncin sa to sai ya zamanto cewa ana buƙata wato hadisi yazo da narkon azaba akan wanda yi an fahimta shine arraqa'i
kamar yadda wannan ya faɗa kenan na gani shi da tabbata Allah ya yi wannan da yake ba sai malamin ya kawo da yake cewa suna aiki ko da yake wannan ya yi ne sai suna aiki da aiki da sai yake cewa da zabun da min tabani amal tarhib wa tarhib
at targhib wa tarhib shine ay raqa'iq aba ko da yake targhib wa tarhib da me yake da raqa'iq abin da yake nufi da raqa'iq shine abin da yake tsoratar da zuciya abin da yake tsoratar da mutum Allah abin da zai tausasa zuciyarsa dan haka ma daga nan ne ma aka ar-raqa'iq jam'u raqiqa wato abin da yake sanya riqa a cikin zuciya an fahimta akwai rawi da Imam Ahmad wanda har an aibata Imam Muslim wajen riwayar hadisin sa Rushdin ibn Sa'ad al-Musri yace huwa duna Abdullah ibn Lahiya ahaddasa ma bi kai Abdullah ibn Lahiya ba Abdullah ibn Lahiya mashhur ne da da'ab amma yace Rushdin ibn Sa'ad huwa duna ibn Lahiya bai kai shi ba ahadda amma yace yuqbalu hadithuhu fi ar-raqa'i hadisansa adin suka zo a babin raka'ib yi kuba ta kuba sai a karba saboda ka wannan abun biyu nake so da yama ne muku tambihi akan su to mun ce su'ul hifd din nan kashi biyu ne ko mun dauki kashi na farko ne kashi na farko din al-mulazim su'ul hifd al-mulazim lirrawi wato da ma rawin haka yake tun farkon al'amarin sa sayyi'ul hifd ne eh
inda baya bambance jalibin ithbat
ba eh shine wanda yake bashi da hadda ba wanda a'a shine wanda yake abinda ake nufi da shi wanda janibin sawab din sa bai rinjaye akan janibin khata din sa ba shi ake nufi ko ai hakuri kar a fasa wayar al-qismul awwal ko to alqismu thani aw kana su al aw kana su al hifd tari'an kashi na biyu kenan su al hifd zaman to tari'i ne da babu shi sai yazo ya faru an gane wancan mulazim ne dama tun farkon al'amarin sa haka yake sai al hifd ne haka Allah ya halicce shi bai taba zaman towa fiqa a wajen malaman hadith ba wannan ku su al hifd din sa tari'i ne asali da fiqa ne sai ya zamanto daga baya zo ya samu sai ya zamu su al hifd wannan yaya abin yake zamantowa wato tari'an alal rawi wanda su al-hifd din zai zo ya same shi in maliki barihi in ma dai saboda girman sa girman shekaru an san idan mutum girman shekaru yazo yanda yake kiyaye ilimi ba kamar yanda yake ba kamar da ba yanda yake kiyaye abubuwa ba kamar da ba sai ya ga mutum ya manta shi ya yi abu yanzu ya manta wanda yake wannan kuma yana saba daga halitta zuwa halitta li dhahabi basarihi ko kuma tafiyar ganin sa makanta al'ama kenan da ya kasance mai littafi ne yana karanta da idan sa yana karanta littafin sa kuma ko a karanta yana gani in hadisin sa ne ya sani in ba hadisin sa bane ma ya sani tunda yana iya karanta littafin sa sai yazo ya makance in ya makance kaga kenan sai yazo a karanta masa littafin sa tunda baya gani bai san wanne ne hadisin sa ba bai san ba wanne ne hadisin sa ba aw li ihtiraq kutub aw li ihtiraq kutubihi ko littafansa su kone littafansa su kone aw adamiha ko littafansa su bata bi an kana ya'tamidaha bi an kana ya'tamiduha da yana dogaro akan littafansa yanzu babu littafai din faraja ila hifdhihi sai ya koma ya rinka riwaya daga haddasa fasaa sai ya zamanto ya samu su'ul hifd wato ya zamanto janibin khata din sa yayi tsagawa akan janibin isabar sa فهذا هو المختلف وانا شيء ake cewa al-mukhtalif kuma wannan shi ake cewa al-ikhtilaf asalin ma'ana al-ikhtilaf fasad al-aql jirkitar hankali ana cewa ikhtalata fa huwa mukhtalif ana cewa khulita fa huwa mukhalif din ma'anar su zahaba aqluhu wa fasada aqluhu hankalin sa ya jirkita ya tafi to za ka ji din misalan الاختلاط اصلنسا واتو لكبر السن جرمان شكرو واندا جرمان شكرو نسا يمان تحديث نسا تو داگا چكي ينزو مثال واندا يكي جرمان شكرو يم ادام متن يزمان تو شي اصلن مي اختلاط داينا دا حد دا جرمان شكرو سكزو سيزمان تو كانشو حديث نسا يمان تاسو يا ريكي چي دا يريكي چي تو علوكي چي نن sai a tsaya a duba a gani tunda wannan su'ul hifd tari'i ne za a ce ga baki ɗaya wannan hadisi sun zama to an watsar da su rayu ba dan haka al-mukhtalif yana da halaye guda hudu al-halatu al-ula ya zama to an san wanda an san hadisansa da ya riwayar su kafin ikhtilaf lokacin da yake da hadda kenan ko to su da mushkila waɗannan ba su da mushkila tunda da shi hafid ne daga baya ne yazo ya jirkita to wannan halar nau'in hadisan guda biyu ne yaushe ne zaka san cewa hadithul mukhtalif sahihu hadisihi shine idan kana qabla al-ikhtilaf ya zaka gane hadisan sa da suke qabla al-ikhtilaf ya zaka gane hadisan mukhtalif da suke qabla al-ikhtilaf ta hanya biyu hanya ta farko wanda yake yayi riwaya daga wajensa qabla al-ikhtilaf kuma bai yi riwaya daga wajensa ba yayin da yazo ya ikhtilaf imma saboda ya mutu kafin lokacin ikhtilafin sa an gane wa imma yayin da ya ikhtilaf ya gane yayi ikhtilaf sai bai saki riwayar ko da harafi ɗaya daga wajensa ba an gane na biyu yayi riwaya daga wajensa kafin ikhtilaf da bayan ikhtilaf amma ya mayyaza wanda yayi riwaya daga wajensa kafin ikhtilaf da wanda yayi riwaya daga wajensa bayan ikhtilaf kamar yadda aka ruwaito daga Waqi' ibn al-Jarrah da aka tumce shi da aka yi masa magana wajen riwayar sa daga wajen Sa'id ibn Abi Aruba yana shiga wajen sa riwayar hadisin sa yace watarani haddathtu illa bi sahihi hadisihi to kaga nayi riwaya da wani hadisi ne in ba hadisin sa wanda yake riwaya ingantaccen hadisi ba wato ma'ana ya fahimci hadisin sa da yake qabla al-ikhtilat ingantacce da wanda yake ba'da al-ikhtilat wanda takhlid ya shiga cikin sa sai ya kyale mai takhlid din ya kawo sahih hadisi saboda ka halatul ikhtilat dinnan ai wato a riwa hadisan da suka zo kafin ikhtilat ta hanya biyu ake gane su kun gane saboda haka wannan kun ga inda ake tabbatar da wato hadisan mukhtalid karbabbu kenan wanda suke qabla al-ikhtilat al-halatu thaniya hadith mukhtalid da ya ruwaito bayan ikhtilat an gane ya tabbata wannan hadisin ya ruwaito shi bayan ikhtilat wannan hadisin ba za a karba ba babu iskal akan wannan tunda an tabbata cewa wannan hadisi ne da ya ruwaito shi lokacin da su'ul hifd ya zo masa ko ba haka ba saboda haka duk hadisin da mukhtalid ya ruwaito bayan ikhtilat fa laysa min sahih hadisi الحالة الثالثة حديث ديرويتو وان دبع ثانية وشيرويتو شبا قبل الاختلاط نيكو بعد الاختلاط انقاني توشيوانا ميهو كنشن سا نعم شما ردن سايكي بدا اكرب يشبا بدا اكرب يشبا yawa sai in ya dace da in ya dace da wadansu hadisi sai in an samu qara'in da suke nuna kan cewa ya wannan hadisin bai ikhtilat ba bi ma'ana ya samu wadansu yin muwafaka da shi an fahimta ko kuma a samu mutane da yawa sun ruwaito daga wajensa ko da ba'da al-ikhtilat domin in suka ruwaito da yawa ya nuna kan cewa kenan wato wannan hadisin takhlid bai shigan masa ba yana riwaya da shi a lokaci daban-daban ala watiratin wahida an fahimta saboda haka wayannan halat na ikhtilat din guda uku dole ne a mutun dole ne a kula da su wajen hadisin al-mukhtalif to wanda to kaga kuma ba za a iya tabbatar da wadannan halaye guda uku ba sai an san lokacin da ya ikhtilat tunda lokacin da ya ikhtilat shine zaka san suwaye suke ruwaya daga wajen sa kafin ikhtilat suwaye suke ruwaya bayan ikhtilat suwaye wanda al'amarin su bai bayyana ba في الغالب idan suka idan dai da yawan su daban-daban in dai ba an samu qarina da ta nuna cewa a majalisi suka ruwaito guda ɗaya ba to qarina cewa sun ruwaito daban-daban tafi karfi bisa ya zamanto kan cewa a majalisi guda suka samu ai aiki da wannan qarinar cewa wannan alama ce cewa ya kiyaye hadisin sa musamman in ya zamanto kan cewa ƴan garuruwa daban-daban ne haga wannan zai karfafa kan cewa yanzu kamar wannan hadisi din ne hadisin ibn mas'ud hadisin da yake cewa idan ɗayanku zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya zabi lafazi kyakkyawa ya masa salati sai ya kawo ya ce allahumma salli ala muhammadin menene abdika wa rasulika nabiyir rahma wa menene na banta da ya kashe hadisin nan a cikin jilaul afham ibn qayyim ya kawo shi to sai ya suka akan hadisin da cewa wannan hadisin mas'udi ne abdurrahman al-mas'udi ya daga cikin masu wanda suka shahara da yin ikhtilat yace domin ya ruwaito shi domin mas'udi yayi ikhtilat to amma in da aka zo in mutun ya takhrijin hadisin sai ya ga mutane wajen biyar ne suka ruwaito hadisin daga wajen mas'udi kuma manyan malamai irin su sufyanu thauri da irin su za'ida ibn qudama manyan malamai kuffat suka ruwaito hadisin kuma duk suka ruwaito shi ala watiratin da riwaya daya saboda haka sai ya karfafa akan zato kan cewa wannan al-mas'udi ya kiyaye wannan hadisi ikhtilati da shi cikin sa saboda haka shi yasa yake da muhimmanci al-mukhtalit in zakai magana akan al-mukhtalit ka san yaushe ya ikhtilat misalin al-mukhtalit wanda yake yayi ikhtilati da kibar sin suna da yawa har ma an yi littafi akan su sunan littafin al-kawakib an-nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwat ath-thiqat الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات تو daga cikin misalan akwai Sa'id ibn Abi Aruba Sa'id ibn Abi Aruba daga cikin manya malaman Basra ne wanda susu hudu susu uku su ne manya-manyan almajiran Qatada, su ne tabakal ula na almajiran Qatada, da Sa'id da Hisham ibn Abi Abdullahi al-Dastawa'i da Shu'ba ibn al-Hajjaj. To a cikin su Sa'id ibn Abi Aruba shine wanda ya sami ikhtilaf, ya shahara da Hibb dan hakira da yake ma kansa daqqaka bil minhaz daqqaka bil minhaz habbal fulfuli. Muna karatu zan bugo wannan mun tashi. Daqqaka bil minhaz habbal fulfuli naka ban san ma'anar wannan al minhaz wai wani dutse ne da ake nika da shi. Habbal fulful kuma kun san dai fulful tattafai. Wato bugo yadda kake nika habbal fulful, to haka yake nika karatu wai kinaya ne akan shiddatul hif. Haka mutanen Kufa suke masa kirari, kuma shi kansa yake ma kansa kirari haka da daqqaka bil minhaz habbal fulful. To amma yayi ikhtilaf a ƙarshen rayuwarsa, kuma malamai sun mayyaza lokacin da yayi ikhtilaf din. Imam Ahmad yace kullu man sami'a min ibn abi aruba qabla al hazima فهو الصحيح فسماؤه الصحيح ومن سمع منه بعد الهزيمة فسماؤه لا شيء. ما يكي نفي ده الهزيمة دو وان ده رواية ده سيد ابن أبي أروبا كافن هزيمة أبو ناكي نفي ده هزيمة أكوي إبراهيم ابن عبدالله ابن الحسن وان ده يبتو يما بنو الأباس تاواي ده كتكين أهل البيت يعني ده كتكين منسان أكوي النفس الزكية ده شي إبراهيم ابن عبدالله ابن الحسن da suke khuruji. To shekarar da shi Ibrahim ibn Abdullah ibn al-Hasan a Basra ya khuruj din sa, to sunan a shekara ta 145 ne, to ita ce ta shekara da al-Hazima sanata 145. To kaga Imam Ahmad ya haddada wannan. To duk wanda ya tabbata cewa sami'a min ibn Abi Aruba kafin wannan shekarar, to sama'uhu sahih. Wanda ya ji bayan wannan, sama'uhu la shay. Wanda kuma ya ji du fatarar biyun, to shi sai a yi ƙoƙarin a yi tamizin hadisinsa, a yi tamizin wanne ne ƙabla wanne ne ba'd. In an yi tamiz fa biha wa ni'mat, in ba a yi ba yulhaq bi man sami'a minhu ba'da al-ikhtilaf. Haka dalika wanda yake sami'a ƙabla al-ikhtilaf wa ba'da al-ikhtilaf wa lam yatamayyaz. An fahimta? Akwai misalan da yawa, amma na ce muku zan kawo muku misalin wannan kawai. Na biyu dhahabul basar, shi ma su'ul hifd at-tari' ne. Misalin sa Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani. Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani malamin Imam Ahmad ne. A shekara ta 100 ya makance a shekara ta 200 takriban. Ya mutu shekara ta 211. To a shekara ta 200 takriban ya makance. To Abdurrazzaq mai musannaf Abdurrazzaq. To ya makance. Duk wanda yayi riwaya daga wajensa kafin ya makance, hadisansa mustaqima ne. Amma bayan ya makance hadisan wanda suka ji daga wajensa, bayan ya makance hadisan sa akwai muskila, akwai kurakure. Imam Ahmad yake cewa mun ji rawaina an Abdurrazzaq wa huwa sahihul basar yanzuru fi kutubihi thumma jaa haula'i fa atawna bi ahadith tukhalifu ma sami'na minhu wa huwa basir. Yace mun yi riwaya daga wajen Abdurrazzaq, yana gani yana kallon littafin sa, sannan waɗannan suka je suka yi wata riwaya daban, suka zo mana da hadisai da suka saba abinda muka rubuta muka karanta a wajensa, alhali yana gani. Saboda kaga kenan illar riwayar su shine cewa sun ji daga wajensu lokacin baya gani. Ba'da dhahabi basarihi, bima'ana ya zamanto cewa, amma da sharadi wannan, ya zamanto ba mai hadda bane. Idan dama yana haddace hadisansa ba kawai ya dogara ga littafin bane, to wannan makantarsa ba za ta yi tasiri ba. Kamar akwai wani rawi daga cikin mutanen Basra cikin Rijalul Bukhari, Wuhayb ibn Khalid zahaba basaruhu, ya makance da aka shigar da shi kurkuku. Amma saboda ya kasance shi yawancin riwayarsa yana yin imla'i da shifta yake yi, saboda kaga yana da hib min ahlil hib, to wannan makantar ba ta yi tasiri akan hibdinsa ba. An fahimta? To na uku ihtiraq al-kutub, shi ma daga cikin asbab al-ikhtilaf ne, konewar littafai. Misalin wanda yayi wannan shine Abdullah ibn Lahia al-Misri. Abdullah ibn Lahia yana daga cikin malamai wanda yake sun shahara da yawan hadisai. dan har Imam Malik yana tambayar mutanen Misra amma sami'tu muhu yadhkuru al-hajj ba ku jina cewa ga shekarar da zai zo haji ba saboda yana kudin ya zan shi tunda dai in yi haji zai biyo ta Madina Imam Malik ma a bisa matsayin sa da imaman sa yana kudin ya ga Ibn al-Hiya dan yi riwaya daga wajen sa saboda ya shahara da tare ilimi mai yawa to amma kafin ya mutu da shekara 5 sai littafin sa suka kone kuma dama ya kasance yana riwaya ne daga cikin littafin sa saboda haka ya zamanto hadisan sa ba su zamanto karbabbu ba ko musamman an kasa tamyizi tsakanin wanda suka yi riwaya daga wajen sa kafin ihtiraq al-kutub da ba'da ihtiraq al-kutub Imam Ahmad ya haddade shekarar da littafin nasa suka kone daga riwayar wanda daga cikin malaman garin su Isa ibn Tabba yace shekara ta 169 shi kuma ya mutu 174 kaga bayan kone yau littafin da shekara 5 ya rasu an fahimta aw adamha bi an kana ya'tamiduha ko kuma ya zamanto babu littafin ya zamanto da yana dogaro a littafin ne sai littafin suka bata bi ayi tariqa min at-turuq bi ayi tariqa min at-turuq ya zamanto littafin sun bata idan littafin sun bata kamar yanda ya faru ga akwai wani Abdullahi ibn Raja al-Makki Abdullahi ibn Raja al-Makki yana da littafai sai littafin nasa suka bata to wannan za ka ga hadisan sa ba za su zamanto karbabbu ba ko kamar wannan al-Auza'i Imam Ahli Sham shi kuma hadisan da ya rawaito daga Yahya ibn Abi Kathir sai suka bata saboda haka ya zamanto da'if fi Yahya ibn Abi Kathir ya zamanto mukhtalid ne amma ikhtilat an-nas muqayyad ne ba mutlaqan ba kun fahimta littafin sa da ya rawaito daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Abi Kathir al-Sa'i sune wanda suka bata faraja ila hifdhihi fasa'a ya zamanto yana dogaro ga littafin sa ya koma yana riwaya daga haddarsa ya zamanto hifdhin sa bai kyau ba to wannan amma da sharadi idan ya zamanto cewar akwai istithna'i kai istithna'i na farko na riga na fade shi ya zamanto da yana haddace littafin sa yana haddace hadisan sa to sawa'un a makancewa yi ko littafin ne suka kone ko suka bata kaga wannan ba za su yi tasiri akan riwayar sa ba tunda dama mai hadda ne ko to hala ta biyu da ake istithna'i ya zamanto cewa ya makance amma littafin suna nan amma yana da wanda yake amintacce da zai iya gaya masa abin da ke cikin littafin an fahimta ya da amintacce wanda zai gaya masa a tambaye shi hadisi sai riwa sai yace ya manta hadisin sai yace wani je ka dauko min ka karanta min cikin tafai na me aka ce da zai duba tafan ne da kansa amma da ya makance sai yake wakilta wani kuma amintacce to wannan zai zama to karbabbe an fahimta kamar Yazid ibn Harun yana daga cikin wanda wannan ya same shi ya makance amma malamai basu tumce shi da ikhtilaf ba domin makanta ta tabbata bata yi tasiri akan ingancin riwayar sa ba domin idan aka zo riwaya in ya manta hadisin sa sai ya ce ma wata kuyanga ta sa je ki dauko min littafai na littafi da yake waje kaza je ki dauko min shi malali assalamu alaikum ya sauka to shikenan to ga nan towa assalamu alaikum to kaga wannan bai tasiri akan riwayar sa ba sai ya zamanto kan cewa an karbi riwayar sa Abu Ahmad ibn Salama da dai ko abin nan Sufyan ibn Waqi' ne Ahmad ibn Salama abinda yake da shi mushkilan sa kawai a hifdin sa ne Imam Ahmad yake cewa kana yukhti yayi haka da hannunsa khata'an kaseera amma kuna na tajannabu khata'uhu wa na'khudh bi sawabihi abinda muka sanya kuskure sai mu kyale abinda yake daidai ne sai mu karba kuma abinda yasa saboda riwaya ta tana da yawa daga cikin yana daga cikin buhurin riwaya kaga duk da haka wannan a riwaya sa daga Sabit al-Bunani kuma ai sun yi ne dan su suka akan hadisin sa da rawaito daga Sabit al-Bunani an Anas to tare da yanda yake yana kuskure huwa asbatun nas fi Sabit al-Bunani ya fi kowa kiyaye hadisan Sabit ibn Aslam al-Bunani tare da kuskuren da yake wajen riwaya. Shi yasa An-Nasa'i ko An-Nasa'i ko Ibn Hibban yake cewa Imam al-Bukhari ya bai kyauta ba, ya ruwaito hadisai daga wajen irin su Abubakar ibn Ayyash, amma ya bar Hammad ibn Salama bai ruwaya daga wajen sa ba. Suna ganin Hammad ibn Salama duk da kuskuren sa ya fi irin su Abubakar ibn Abi Ayyash. To wal hukmu fihi, hukunci akan mai riwaya akan wanda yake yayi ikhtilat, annama haddatha bihi qabla al ikhtilat idha tamayyaza qubila. Hukuncin sa shine hadisin da ya ruwaito kafin yayi ikhtilat, idha tamayyaza, in aka bambance shi qubila, ya za a bambance wannan hadis din. Ma rawahu qabla al ikhtilat idha tamayyaza, in aka mayyaze shi qubila, ya za a mayyaza wannan ma rawahu qabla al ikhtilat. A san wanda ya karbi riwaya daga wajensa qabla al ikhtilat, ai na gaya muku shi ita ce halatul farko da na fara, nake cewa tana da ta hanya biyu ake gane ta. Ya zamanto an san wanda ya riwaya daga wajensa qabla al ikhtilat, sannan na biyu ya zamanto kan cewa an mai wanda ya riwaya daga wajensa ya ruwaito qabla al ikhtilat wa ba'da al ikhtilat, lakin yayi tamyiz, ya mayyaza wanda yake qabla al ikhtilat da wanda yake ba'da al ikhtilat. To hukuncin sa wannan maqbul, wa idza lam yatamayyaz tuqifa fihi, in ko ba ban ba tantance ba to sai a tsaya, ba za a karba ba, sai a yi tawakkul. Wanne ne yaushe ne ba za a yi tamayyiz ba? Idza lam yatamayyaz shine ya ruwaito qabla al-ikhtilat da ba'da al-ikhtilat, bai zamanto ba qabla al-ikhtilat bane, ya zamanto ba'da al-ikhtilat, wato ya tantance akan cewa qabla ba'da al-ikhtilat ne, wannan la yuqbal minhu. وكذا من اشتبه الامر فيه, هكذا لك وند الامر يا زمنتو مشتبه كان سبا سن يوشي يروايير با, هل هو قبل الاختلاط او بعد الاختلاط؟ الحاله الثانيه شيني روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط, وانا انسن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لكن لم يتميز, ان غاني wannan kuwa اشتبه الامر, هل هو قبل الاختلاط كو بعد الاختلاط, كون غاني shine mashtabahal amr. Dama shi yasa na ambata muku cewa halar da ake raddin riwayal mukhtalit hala biyu ce, an yakuna ma tamayyaza ma sumi'a minhu ba'da al-ikhtilat, tabbas wannan yurad, ma riwayatu man rawa anhu qabla al-ikhtilat wa ba'da al-ikhtilat wa lam yatamayyaz. To akwai hala ta uku shine wanda yake ba a sani ba, hal huwa qabla al-ikhtilat aw ba'da al-ikhtilat. Ta farko ce maqbula, an saka zo wannan abu ne daban, ana magana akan duk ba a samu wannan tamyiz din ba, wannan sai daga cikin qara'in da ake samun tamyiz din. To wa inna ma yurafu zalika bi i'tibari al-akhidin anhu, ana gane wannan ne ta hanyar duba wanda suka riwaya daga wajensu. Shi yasa nace muku ana duba ana kassama ruwat da suka rawaito daga wajen al-mukhtalif, wannan littafin al-kawakib an-nayrat in kun samu kun same shi a maktaba ku dan karanta shi ku ga yanda tsarin sa yake, shi zai sa ku fahimci da ikhtilat yake, domin idan ya kawo rawi sai ya kawo maganganun malamai da suke tabbatar da cewa yayi ikhtilaf, sannan ya kawo maganganun malamai da suke tabbatar da zamanin da yayi ikhtilaf, sannan ya kawo wanda suke riwaya daga wajensa qabla al-ikhtilaf, sannan ya kawo wanda suke riwaya daga wajensa ba'da al-ikhtilaf, sannan ya kawo wanda ba a sani ba ko kuma wanda suke riwaya fil halatayn. An fahimta? To sannan sai a ƙarshe kuma sai ya kawo waɗanda hadisan su yake a cikin sahihain, domin yana daga cikin qara'in cewa idan mutum yayi ikhtilat, idan aka rawaito hadisansa a cikin sahihain, to dalili ne akan cewa wannan sahihin hadisin sa ne, saboda haka imma dai ya ji qabla al-ikhtilat wa imma an mayyaza hadisinsa kan cewa yana daga cikin sahih hadithul mukhtalif. Wannan shine abin da ya danganci ma ya ta'allaq bil ikhtilat. Da na so karatun namu ya kai har zuwa ƙarshen ma'rifatul hadithul hasan, amma saboda ina da akwai bako da zai zo mana a airport yanzu zan je taransa, so zamu tsaya a nan wajen. Akwai kawai abu na ƙarshe shine al-ikhtilat akwai hali biyu da yake baya tasiri. A tabbatar an ikhtilat, amma ya zamanto akwai hali biyu da baya tasiri. Na farko ya zamanto ba ikhtilat bane, kawai taghayyur ne, canzawar hadda ne, wato ya zamanto kan cewa ba ya rikice bane gabaki daya, a'a haddasa taru, kamar abin da ya samu ga Hisham ibn Urwa da ya tafi Iraq, haddasa ba kamar lokacin da yake ne lokacin da yake Madina ba. To wannan ba ikhtilat ake kiran sa ba, taghayyur ake ce masa. To wannan baya tasiri akan, ba a raddan hadisi saboda shi. Hali na biyu, a tabbatar mutum yayi ikhtilat, amma lokacin da yayi ikhtilat bai riwaya ba, ba wanda ya riwayar hadisi daga wajen sa, saboda yana da ƴaƴa malaman hadisi, ɗaliban hadisi sun san yayi ikhtilat. Idan ɗaliban hadisi sun zo riwaya, sai ya ce ku tafi, al-sheikh baya ta hadisi, su hana ayi riwaya, su hajabe shi, su yi masa hijab, ba zai yi riwaya ba. Kamar yadda ya faru ga Jarir ibn Hazim, tunda yana da ɗa Wahab ibn Jarir. Wahab ibn Jarir yana daga cikin malaman hadith, yana daga cikin rijalul Bukhari, rijalul Shaykhain. Da ya gane babansa yayi ikhtilat, ɗaliban hadith da suka riwaya wajensu sai suka ce, sai ya ce musu, al-sheikh qad raqqa, to hifdinsa yayi rauni koma. Haka zalika Abdul Wahab al-Thaqafi yayi ikhtilat. Abdul Wahab ibn Abdul Majid al-Thaqafi yayi ikhtilat, shi ma bai yi riwaya ba bayan ikhtilatinsa. Ba wanda aka gane ikhtilat bai yi riwaya ba. To waɗannan su ne furu da far'ain da ake ambata wajen batun abin din al-ikhtilat. In haddace ta ragu, wannan babu laifi, wannan ba zai tasiri a kan raunin hadisinsa, ba zai sa hadisinsa ya rauni ba. Na'am. Ba zai sa ba, musamman in ya zama to akwai ƙara'in da suka tabbatar da shi. Na'am. Raunin hadda, yani raunin hadda bil muqarana da haddasa ta da, ba wai mutlaq inna rauni bane, bil muqarana da haddasa ta da. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كما فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما.
مقالته
ان بايا اعتقادن واتو حالتين قريا دومين يا كرففا راينسا تو شيكنا مرمس انا وجه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا